وانا جريان وانا جريان وانا جريان دا اچه قربة من جنازة الله
وانا جريان
باي كي غبس دا نساوا
وانا جريان
باي تنجا اسوناوا
وانا جريان
باي كي عري وحاليبا
وانا جريان jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gare banban a wannan makon shirin yaya da zango a birnin Oberhausen dake kasar Germany inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taron ta na shekara sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a Turai da ma sauran sassan duniya.
Mun ji dadin taro kwarai da gaske mun ga manyan malaman mu daga gida Najeriya mun hadu da mutane daban-daban.
Mun samu amfani ciki kwarai mun ci amfanin wajin nan.
To an dai kafa kungiyar African Umma tun a shekarar 2010 a Germany. Ta kuma ci gaba da kokarin hada kan musulmai yan Afirka da ke rayuwa a Turai.
Ba sai saboda an zo Turai ba, ku zo ku daga nuna wuce yanayin rayuwar da ake ciki a Turai, sannan kuma ku zo ku dauki wannan alada ku ce ai 50-50 za ku daga yin abubuwa da iyalanku, sai ta kawo kuma za ku bada.
Dalilin da yasa a bana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar Najeriya.
Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور
to sai a biyo mu dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba
walam yakul lahu kufuwan ahad
wani garin da ake kurba man gida zalla
a wani gari sun tashi wasu kintata duk ayyukan su sai
Sheikh Aminu Muhammad Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen Germany da kuma Belgium inda ɗaruruwan 'yan Afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu. To ko me ya ja hankalin African Umma gayyatar waɗannan malaman? Sharif Tukur Musa, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar, ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman.
Zamantakewanmu wato mu musulmai a cikin west especially Germany da sauran kuma kasashen Europe har ya zuwa America yanda zamantakewan mu yake wato ba a build garurukan western kan hanya ta farki na islama ba shi kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to shi muka nemi wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewan da muke saboda rike mutuncin aure da zamantakewan mu da rike kuma darajar aure da hakoki musamman na Ubangiji. Bayan shi kuma akwai wato shi mu ce su waɗanda muka gayyata Sheikh Malam Amin Daurawa da Sheikh Professor Isa Yalwa su mutane ne wanda yake ana jin maganan su kuma suna da bayani wanda yake kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai sannan kuma suna daga cikin wayanda yake ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata a ajiye shi.
To a Turai musamman tsakanin 'yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yanda aka ji. Wannan yasa mahalarta taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yadda cewa zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin.
Ƙalubalen da aka fi samu a har kullum a nan shi ne maza sukan ƙoƙari su canja daga yanayin al'adarsu da addininsu, haka ma a mata kan samu wasu su ma ƙoƙari su canja daga yanayin al'adarsu da yanayin addininsu. So abin da su malamai suke ƙoƙarin tunatar da mu kenan mu 'yan Afirka baki daya yanayin yadda zai kasance yadda za mu kokarin rike addininmu da al'adarmu musamman wanda suke da mata wanda suke da wato aure wani miji bai kokarin kyautatawa matarsa wata kuma mata zaki ga yadda za ta yi kokarin ta kiwa miji biyayya da sauran irin waɗannan kalubalen da ake samu kenan.
A nan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi ya ce an koyi darussa da dama da ya ce idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana.
A wa'azin da malamai suka gabatar, malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙoƙin da suka rataye akan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataye akan mata. Sannan malamai sun bambancewa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa. Sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa. So maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an ɗaga ƙafa an bi hanyar lalama a kansu.
Ita kuwa malama Maryam Alhassan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya.
Ni ana wa ganin batutun da ya kamata a ce a taɓo nan gaba. Sai ku ga ƴaƴan baƙaƙen manan sun girma. Amma ba mazajen kuma aka duba abin da yake faruwa sai a ce wa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa ƴaƴansu, in kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole sai ka biya kuɗin da zai watsin yadda ake yi wa mutane.
Sai dai duk da nasarar taron na bana akwai ƙalubalen da ƙungiyar ta ce ta fuskanta. Kuma Malam Abdulrazak Mukhtar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari.
Gaskiya mun bace rai saboda ba yi aiki da lokacin da muka haje ba. Mun haje ne karfe 10:30 za a fara program, alhali shi muka zo muka fara shi kusan karfe 3. Mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje. Wannan kalubale muna fuskanta shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai, ko wazi ne ko aure ne ko suna ne, duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi. Shi yasa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi. Ta ƙarshe kalubalen da muka fuskanta shi ne in an kare wazi ko karatu ko bayoshe ko suna ko aure, shi ka gana an wase ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen. Saboda nan a Turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kan da aka baku, saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku. Na ganku da addininku da al'adarku da haɗin kanku da zamantakewarku, fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi. Kun yi fari, kun yi haske, kun ƙoshi, kun ba alamar rama, kun yi ɓulɓul da ku.
Madalla. To ma sauraronmu, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.